sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 1931 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio dake Kumasi da kuma shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai mai macin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ziyarta duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Adadin mutanen da ke mutuwa sanadiyar COVID-19 a rana guda a Brazil ya doshi 2400. Adadin da ya daidai da rubu'in masu mutuwa a duk faɗin duniya a rana guda a cewar Jami'ar Johns Hopkins. Wasu ƙwararru shida sun faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AP cewa ƙasar ta Brazil, wacce ke kudancin Amurka, ta ɗauki hanyar samun adadin mutum 4000 da ke mutuwa a kowace rana, wanda hakan zai kusan kaiwa adadin da Amurka ta gani. Ita dai Amurka ta ga mutuwar mutum 4477 a ranar 12 ga watan Janairun wannan shekara a cewar Jami'ar ta Johns Hopkins. Shugaban kasar Jair Bolsonaro ya ci gaba da cewa kasar ba ta da buƙatar ɗaukar matakan takaice al'amuran yau da kullum, abin da ake ganin ta mamakara koda ya sauya ra'ayinsa. Sama da mutum 100 aka kashe a ranar Asabar a Myanmar, yayin da dakarun kasar tare da samun goyon bayan rundunar 'yan sanda suka ci gaba da farwa masu rajin kare mulkin demokuraɗiyya a ranar bikin tunawa da dakarun kasar. Wannan rana ita ce mafi muni a jerin zanga-zangar da ake yi, wacce ta faro tun daga ranar 1 ga watan Fabrairu, bayan da sojoji suka yi juyin mulki a kasar ta Myanmar. Kafar yada labarai ta Now News ta ba da rahoton cewa mutum aƙalla 114 suka mutu, inda 24 daga cikinsu suka rasa rayukansu a birnin Mandalay da ke arewacin ƙasar, ciki har da wani ɗan ƙaramin yaro mai shekara 5. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito wani mai bincike da ke zaman kansa yana cewa mutum 107 ne suka mutu, adadin da ya haura wanda aka gani na mutum 90 da suka mutu a ranar 14 ga watan Maris. Kamfanin dillancin labarai da dama sun ce an aikata kisan ne a yankunan tsakiyar Sagen da gabashin Lashio, sai kuma kudancin tsakiyar Bago da ke kusa da birnin Yangon. China ta saka wa wasu Amurkawa 2 da wani ɗan ƙasar Canada da wata ƙungiya mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama takunkumi a matsayin martani kan matakin da ƙasashen suka ɗauka a kan hukumomin Beijing saboda 'yan ƙabilar Uyghur. Takunkumin ya shafi mambobin hukumar da ke tabbatar da walwalar addini, Gail Manchin da Tony Perkins, sai kuma wani ɗan majalisar dokokin ƙasar Canada Michael Chong, waɗanda duk aka haramta musu shiga ƙasar ta China da yankin Hong Kong, kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta sanar. Akalla 'yan ƙabilar Uyghur miliyan 1 da wasu ƙungiyoyi da mafi aksarinsu musulmi ne aka tsare a wani sansani a Xinjiang, a cewar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama, waɗanda suke zargin hukumomin China da tilastawa mata shan maganin hana haihuwa da kuma yin ayyukan bauta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen ƙasar China da takwarar aikinsa na Iran sun rataba ba hannu kan wata yarjejeniyar haɗin kai ta shekara 25 a wani biki da aka nuna kai tsaye ta kafar talabijin. Ministan China Wang Yi ya haɗu da shugaba Hassan Rouhani gabanin rataba hannu a wannan matsaya, wacce ta kunshi wani shiri da China za ta saka hannun jari a fannin samar da makamashi da ababen more rayuwa. Wani mai baiwa shugaba Rouhani shawara ya ce wannan matsaya da aka cimma abin kwatance ne kan irin nasarar da suka samu a fannin diflomasiyyar ƙasashen biyu. Wasu 'yan bindiga da ake zargi masu ikirarin jihadi ne sun kai hari akan wani ayarin fararen kula da ke tserewa ciki har da ma'aikatan ƙasashen waje, yayin da ake ci gaba da tauka fada a wani gari da ke arewacin ƙasar Mozambique, a cewar wasu majiyoyin jami'an diflomasiyya. Akalla mutum ɗaya ya mutu, sannan an jikkata wasu da dama a harin wanda aka kai a ƙarshen makon da ya gabata. A ranar Asabar, kamfanin Faransa na Total ya ce ya ɗage fara ayyukansa a yankin da ake kira Palma, wanda ke dauke da wani wuri da ake aikin samar da gas wanda za a kashe dala biliyan 60 sai dai babu ko ɗaya daga cikin ma'aikatan kamfanin da harin ya ritsa da su harin an kai shi ne sawai bayan kamfanin na Total ya ayyana cewa zai koma aikin samar da gas din a ranar Laraba bayan da ya dakatar da shi a watan Janairu saboda matsalar tsaro
yanzu kuma sai shirin mu na kasuwa akai miki dole
shirin bi oye hausa kasuwa akai miki dole kasuwa kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu
kasuwa akai miki dole ya ta America ga mu shirin bi ci ko mana gari kasuwa akai miki dole
farashi kan haukan sauka kasuwa akai miki dole
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin kasuwa akai miki dole daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke tantauna harkokin saye da sayarwa domin ci gaban kasuwanci a kasashe masu tasowa wanda a yau ni Suleiman Mumuni Barma zan gabatar mun kuma iya da zango ne a kasuwar Talawali dake unguwar Banufandu ta birnin Yamai a jamhuriyar Niger inda muka zanta da shugaban wannan kasuwa Malami assalamu alaikum sai ka gabatar da kanka.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Chale Wali, wasu na kira na Chale Banana.
Na'am. Eh, wato kenan sunan kasuwar sunan ka ne kasuwar ta dauka.
Sunana ne ta dauka.
Na'am.
Eh,
me da menene ake saida a wannan kasuwa ta Chale Wali?
A hali yanzu duka mun yi saida shadda, shadda iri-iri, kaloli daban-daban daga gizina har zuwa titi bazan duk wani abu da ya shahi tubahi bayan shi muna sai da kayayyaki masu yawa irin su ko da flair irin su atamfa irin su suna da yawa ne
daga wacce kasa kuke zuwa da kayayyakin nan
kayayyakin mahi galibin su suna hito daga dubai amma kuma daga ko ina bangarori da yawa suna shigowa
su ne ne abokan cinikayya abokan hulɗa masu zawa su sai kaya nan
kowa da kowa a bukkan hulɗan mu akwai duka muna aiki da kowa da kowa akwai masu zawa sayan mu ba su da iyaka daga ko ina
kasuwar Chale Wali tana samun kamar bakunci daga jihohi haka
babu wani yankin da mutunan shi bai ya ce wa kasuwa
to yaya za a iya cewa kasuwar take tahiya ne
kamar kasuwar tana tahiya ne akan sauƙin farashi
ina magana ne akan yadda ciniki ana samun ciniki
tabbas tun daga sahiya har da dare kullum ciniki bai yanke muna
daga wani lokaci zuwa lokaci kasuwar ke budewa
kasuwar mu ba a riheta tana aiki daga sassahe har zuwa 12 na dare abokan kasuwa suna zuwa su sai abin da suke so kamar yadda ka gane su ga sunan za su zo su sai duk abin da suke so suna cinikayya su a cikin tsanaki da kaga babu wata mushkila
na lura cewa galibin waɗanda ke sayan kayayyakin nan a halin yanzu mata ne
haka nan ne
akwai fahimta tsakanin kuwa
ai in ka ga alama ai za ka gani kowace na zaɓe abin da take so ne nan in mutane sun shigo nan an kayan sun shagaltar da kowa daga wani samun matsala kowa ya zo ya ga abin da yake so sauri kawai yake sai ya shi
akwai alamar kowa shigowa yake ya kwasa ya ake a gane wane ne mai saye wane ne mai sayarwa
a'a akwai yare ciki masu taimaka maka zaben kaya akwai masaya wa'anda su ma abukan saye su ma sun zo saye ne kamar yadda ka zo saye ba mai shiga harakar wani ka zaɓi duk abin da ka ga dama kana kwasa ne ba mai maka magana in buhu nawa ka cika ba mai maka magana sai in ka kai wurin hita sai ka kai wurin hita ne in ka kai wurin hita sai a samu masu ce maka ga inda aka biya sai su gwada maka su lissaha maka nan ma masu lissahi daban masu amsa kuɗi daban in suka lissaha sai ka biya kuɗinka sai su baka takarda takardar nan da suka baka ita ga baka yancin ka hita waje
wato ita ce shaidar kabiya
ita ce shaidar kabiya idan ka hita baka da wannan shaida akwai masu tsaron kofa su kuma in sun ganka suna tambaya ka mai gida ina abun takarda ina receipt in ka ce babu sai su raka ka har wurin mai biya su tantance in ka biya ne ba a baka receipt ba sai ka koma can wanda ya amshi kudin ka shi zai baka resi sai ka hito
na lura cewa wannan wuri akwai alamar cewa sosai, shin ana katari ana kama waɗanda kamar ke kokarin su fita da kaya ba akan hanyar gaskiya ba?
Jehi ana samu amma ba su fita yawa ba.
Mutane nawa ne za a iya cewa ke karkashin ka da yake kai ne shugaban wannan kasuwa ta Chale Wali?
Ma'aikata na suna iya kai mutum 50, ayyukansu daban-daban ne. Akwai masu zuwa kawo kayayyaki ko ina, akwai masu amsa kuɗi, akwai masu lissafin kaya, akwai masu taimakawa mai saye ya zabi kaya wanda ya kaso, akwai masu kulawa da tsara kaya, tsatsara kaya kar su bari kaya su lalace.
Akwai wani tsari da kake da niyyari don saboda ƙara inganta harkokin wannan kasuwa nan gaba?
Tsarin inganta shi ana mu gani ingantacce ne. Kaya muke kawowa iri-iri, in ka zo yau gobe in ka zo za ka ga kasuwar kamar ta canza, kamar ba jiya take ba, an samu ƙarin wasu kayayyaki da ba kai tsammani ba. Kenan wannan shi ne ƙarfin kasuwa.
Kuma a kullum ana ƙara samun abokan waɗanda ke zauwa sayayya?
A kullum ka ganin mu dai da ka shigo.
Wato dai ta tabbata kasuwa a kai miki dole?
Ana kawo mana dole. Ni ɗin nan ko in nace zan gwada in yi minti ɗaya na rihe za ka iske titi ya yi rihe, saboda jama'ar da za su zo su tambaya ya akai, dole sai mun tashi tun da sassauri, in ba haka ba za mu iske mutane na jiran mu bude.
To wane irin sako ne gare ka zuwa ga abokan hulɗa haka waɗanda suke zauwa suna sayayyar kayayyaki ko kuma sauran 'yan kasuwa da abokanka?
Duka godiya kawai nake musu, saboda sai dai wanda bai san ni ba, wanda ya san ni abinda a gare ni bai saye shi wani waje, sai dai ya zo na ya saye shi.
Menene bambancin ita kasuwar ta kai?
Farashi ne a ƙasa
sosai
kuma a sosai.
Kana nufin kenan idan mutum ya zo sai kaya a nan duk da ta zo zai iya samun riba?
A nan ya yi ko ina ara haka nan ne.
Ba kana masani a kan sauran kasuwanni?
Ina da masaniya. Yo ai alama kan nunawa.
Menene yasa kayan suka yi ara a wurinka?
Mai ra'ayi na ne, ni waliyi ne, ni ban zo ba da kuɗi ba, balle in dora riba mai yawa.
Wato baka damu baka ci riba?
Ni ban damu da riba ba.
To a ba mana sirrin kasuwa, menene sirrin kasuwa ga wanda watakila yanzu a halin yanzu yake da niyyar shiga kasuwanci tana yiwa mutunan yana ɗan ɗari-ɗari, waɗanne ne sharori ne zaka iya bayarwa musamman ga matasa waɗanda a halin yanzu babu aikin yi kuma suna so su yi kasuwanci?
Su san da cewa ita kasuwa albarka a ce yake tsare da ita, kamar yadda zaka ga kuɗin shigarka da yadda Allah zai sa musu albarka sai ka ga daban ne. Tana iya kai ka inda ba ka yi tsammani ba, daga talla tarko karami kakan iya buɗe kamfani. Ita kasuwa haka take, ana son daurewa da kuma haka da ne, in an daure yau da gobe baka fasa ba za ka yi nasara.
To ba ku da damuwa a ɓangaren hukuma haka?
Hukuma ba ka ce babu damuwa, hukuma suna zakuwa suna kawo maka takardun haraji kana biya.
Ba harajin bai tsauri ba?
To wannan kam ba yadda za a yi, tunda haka nan ne suka tsara. Haka suka tsara, wannan su suka sa aikinsu, kenan suka zo sai ka bar su su yi nasu aiki.
A ƙarshe menene kiran ka zuwa ga waɗanda kuke hulɗa da su?
Su ci gaba da yi yadda suke yi, zakuwar ga da suke yi suna sayan kaya, su ci gaba da yin haka nan.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako, wanda ya zo muku daga kasuwar Atamfofi, Shadda, Mayafai da Hijabai da dukkan wasu kayayyaki dangin tufafi. Yanzu a madadin shugaban wannan kasuwa da ake kira Chale Wali da dukkan abokan aiki na sashen Hausa, ni Suleiman Muni Barma da na gabatar ke ce da ku sai wani jikon idan Allah ya so.
Shirin biki ko mana gari kasuwa a kai miki dole, farashin
kan haukan sauka kasuwa
jama'a kada a shahafa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi
wata aya ne daga cikin littafin sarki wato littafin karin magana daga sura 16 aya 25 kowane mutum na da irin muradin sa kowane mutum na irin fahimtar sa da yake gane yanayin rayuwa to amma ubangiji Allah na magana da cewa akwai hanyar da kowane mutum ya doka daidai fahimtar sa daidai kuma gurgudo ne yana da kuma hanyar nan da ke cikin kwai ne mai kyau amma in an bi ta a hankali zuwa ga karshen ta za a kai ga halaka wato da ido mutuka mutai da hanya ko da hanya ne ko ta hanya ne ma bin duniya ko ta addini ne ko ta mu'amala ne ko na zuciya zamantakewa ne sai ga mutum yana wasu abubuwa da ba daidai amma bai san madibi ba amma sai ya kaga kuri a karin gani to kafin wanki bula ta kai mu dare hanyar da mu yan Najeriya muka doka da ba samu cikin zaman lafiya ko da mun zaman lafiya to mu bar wannan hanyar da ake rigima a kasan mu mu koma ga Allah ubangiji ta wurin tuba da tsoron sa da kuma kaunar juna mu tashi ga mutum mu shi wa gabne su yi adalci ga talakawa talakawa su yi adalci ga su wa gabne shi ne hanyar mai kyau mafi cikin ga kan arewa mu mafi cikin ga yan Najeriya shi ne mafitan mu a koma ga Allah a tuba Allah shi ba mu zaman lafiya a Najeriya da fahimtar juna da cin gaban kasan mu na gode Allah saka da alheri
madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai mai mashin shirin lafiya uwar jiki jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar idan kai saurare na biye da mu a satin da ya gabata mun tattauna da babban jami'i a ma'aikatar lafiya ta Najeriya kuma babban likitan alhazai na kasar Dr. Ibrahim Kana game da irin kokarin da hukumomin lafiya ke yi don wayar da kan jama'a game da rigakafin cutar corona a yau wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Nasir Adamu El-Hikaya ya tattauna mana ne da shugabar sashen yada labarai ta hukumar alhazai ta kasar Fatima Sanda Usara don jin matsayar hukumar kan rigakafin cutar corona musamman ga maniyata aikin hajjin bana ga yadda tattaunawar ta su ta kasance
taro ne ma ke musamman na malamai don su wayar da kan mutane maganar rigakafin nan da ake cewa bashi da illa din mai kama za a ce dole ta yi wa alhazai to ra'ayi musu hukumar alhazai ta ce za ta kana tuntubar kwamitin gwamnatin Najeriya saboda tabbatar da wannan yi mana karin haske kan wannan
ayyukan taro da malamai domin a wayar musu da kai akan cewa wannan harkan na rigakafi da ake yi na corona nan ba illa bace domin akwai radi-radi a cikin jama'a sosai cewa shi wannan rigakafin tana da illa to kasashe da yawa sukan ma ta doka cewa sai masu wannan rigakafin ne za su shiga da sauransu to idan har ya kasance domin a lokacin ministan lafiya na Saudiya yake cewa ya kamata a sa duk wanda zai aikin hajji ya kasance yayi wannan rigakafin to kaga in dai hakan ne to dole ko mu sanar wa malamai cewa duk wani maniyaci da yake kokari ya je ya dauki wannan rigakafin hukumar alhazai ta kasa ba za ta sa kowa ya dauki rigakafin nan dole ba amma dai shawara ne idan Saudiya suka ce ba za a shiga kasar su ba sai da wannan rigakafin to dole ne fa mani ya ci ko dai ya dauki allura ko ya hakura a lokacin da suka ce a'a ba komai ka shiga ba rigakafi in kuma har ba a ce hakan nan ba to ba zai yiwu a ce an yi aikin hajji a Najeriya ba saboda haka dole ne mai niyyaci ya hakura amma muddin suka sa cewa sharadin su to kuma alhazai ta kasa ba za ta tsallaka wannan dokar ba, dole ne a tabbatar. So kaga su waɗannan malamai su ne za su taimaka su sanar da jama'a akan muhimmancin wannan rigakafin, wanda na ɗaya ba ta da illa, na biyu tana iya yiwuwa kuma dole ne ya kasance a cikin sharuɗin zuwa aikin hajjin bala.
Hajiya Fatima, idan ma hakan ya kama sai an yi, hukumar alhajiya ko wani taimako ko wani shiri da za ta yi wajen tabbatar da cewa alhajin sun samu rigakafin cikin sauki?
A yanzu hakan ma muna da tabbacin cewa in Allah ya yarda, in har aka tabbatar za a je aikin hajji, kuma dole sai an ɗauki wannan allurar. To ba mu da wata fargaba, wannan allurar da muke bukata gwamnati ta riga ta bana alƙawarin cewa mu kawo wannan iya adadin da muke bukata. Suna na a kasar da a bamu insha Allah.
Wato cewa an kawo miliyan 4 ne ga duk 'yan Najeriya, wajen mutum miliyan 200 duk ba zai shafi harkar aikin hajji ba, inda hakan ya zama shine sharadi.
Inda har ya zama hakan shine sharadi, an riga an mana alƙawarin Allah da za a cire mana iya adadin alhazbai da za su je aikin hajji, da dole sai an yi rigakafi. Muna da wannan tabbacin. Daga nan akwai wadda take wakiltar hukuma a Ministry of Health, ta ba mu wannan tabbacin. Su kansu PTF waɗanda suke harkan corona, su kansu sun ba shugabanninmu tabbacin cewa Allah ya yarda ba za a samu matsala a wurin wannan rigakafin.
Hajiya Fatima, ya nuna indai mutum yana da niyyar zuwa aikin hajji, ya ajiye ransa cewa in an nemi allura ba zai bijirewa magana wannan rigakafin ba.
Hakan ne, in dai har aka ce za a yi sai an yi rigakafi, to hukumar alhazai za ta tabbatar da cewa duk wanda zai tafi wannan aikin hajji sai ya yi rigakafi. In ko bai yi ba, za a cire sunan shi a ajiye a gefe sai ranar da ya rigakafi. In shekara mai zuwa ne, in shekara uku masu zuwa ne, in shekara shekaru nawa ne, sai dai idan Saudiya ne suka ce to daga wannan shekarar ko ma baka da rigakafin ka shiga, to shi ne. Amma muddin wannan dokan tana nan, to dole ne sai an yi.
Ya Fatima, ina san Saudiya da wani irin hali, watakila ko ma mutum ya yi daga ya isa filin ya sauka can, za su yi kirkiro da sabunta wata allura saboda a tabbatar da cewa mutum ne lalle ya yi allurar.
To wannan kuma ya rage dokokin da za su bada akan hakan. To idan suka ce idan ka yi a Najeriya ba za su amince ba, idan ka je can za a sake yi. To alhamdulillah, dama shi rigakafin nan sau biyu ma ake yi, na farko ana yin ta, sai kuma a sake bi na biyu domin ya zama yanda su masana suke cewa yana boostin na farkon ne. So koda a ce mutum ya yi daya a nan sai ya je can suka sake masa, ba laifi ba ne, domin ya zama ana boostin ne na farkon, wanda dama a kasan ma ya kamata guda biyu da mutum zai dauka a lokaci. Shi wannan AstraZeneca da vaccine da ya shigo Najeriya su biyu ake daukanta.
Kada dai a sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma za mu ji ta bakin shugaban kwamitin harkokin kasashen waje na Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Adamu Bulkacuwa, kan tasirin rigakafin cutar corona ga shige da fice tsakanin kasashe.
To zuwa yanzu ne kawai lura da shi ne a matsayinka na shugaban kwamitin kasashen waje. Allah ya sa Saudiya ba ta hana 'yan Najeriya zuwa Saudiya ba har yanzu. Ya kike ji a ranka, akwai wani kwarin gwiwa cewa bana akwai aikin hajji?
Kamar yadda shi ambassador bai fito karara ya ce mana za a yi aikin hajji ba, saboda kasar shi ba ta yarje mashi yayi wannan furuci ba, yana jira sai hukuma kasarsa Saudi Arabia sun ce a fada wa duniya za a yi hajji kafin shi ya ambata wannan.
Ga wannan kuma maganan kalubale din nan na coronavirus, wanda ake ce to duka alhazi in ma ba wanda zai iya fita ya je Saudiya sai yana da wannan rigakafin.
Ba haka bane,
to ya aiki?
Ba haka bane, ba kasa a duniyar nan da ta ce ba za ka shiga kasar ta sai kana da rigakafi ba. Ai a cikin America ma misali, akwai wanda sun ce ba za su dauka ba, kuma ba a hana su tafiya ba. Saboda haka yanzu abin da kawai duniya ta yadda da shi shine ba za ka je wata kasa ba sai ka je musu da tabbata lokacin kai baka dauke da wannan ciwo an gwada ka an baka certificate takardar cewa baka dauke da wannan ciwo kuma an baka takardar nan awa 74 wato kwana 3 kafin ka shiga kasar su wannan kawai shine yanzu ka'ida na kowace kasa ba rigakafi ba rigakafi ai ba a ce dole bane a kowace kasa ta duniya baya a ba dole amma wasu kasashe kamar misalin Isra'ila su sun ce a kasar su in kana so ka je wurare ko kai wani abu sai ka nuna takarda cewa lalle an maka allurar nan na rigakafi wannan a cikin kasa ne kuma abubuwan su ne nasu na kansu amma na tafiya wasu ƴan wata kasa su shiga wata kasa ai duka wannan ba wanda yace sai an yi allurar rigakafi in ka lura inda wannan za a yi za ta zama ka'ida na tafiye-tafiye a duniya da an sa ta a cikin akwai dan kati da ake hadawa na kaman yellow fever da cholera da wasu cututtuka kuma wannan ma ba kowace kasa ne za su ce ka nuna musu wannan ba an dai sa ta a ciki ka'ida ne na tafiya in case kasashen da suka ce a yi to sai ka nuna musu wannan amma so far har yanzu dai ba kasar da tace sai ka nuna musu shaida cewa an yi maka allurar rigakafi kafin ka shiga kasar su har yanzu ba
duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma Nasiru Adamu Alhikaya da ya zanta da muryoyin da kuka ji ni Hawwa Umar da na gabatar nake cewa mu huta lafiya Masu sauraro baki daya da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku